Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Lahadi 8 ga watan Janairun shekara ta 2017. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
Yayin da ake kwana dubu da sace ‘yan matan sakandaren Chibok, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa na iyaka ƙoƙari domin ganin an ceto sauran ‘yan matan da suka rage a hannun ƙungiyar Boko Haram. Jami'an ‘yan sandan Isra'ila sun ce wata motar da aka rafka kan gungun sojoji a birnin Kudus yau Lahadi ta kashe sojoji hudu ‘yan kimanin shekaru 20. Kana ana tuhumar mutumin da ya kai hari a tashar jirgin sama ta Florida da laifin tada hankali da ya janyo asarar rayuka.
Kanun labaran kenan. To, ko me yasa yau jam'iyyun da ke mulki a Jamhuriyar Nijar ke yin gangan maida martani ga 'yan adawa?
Sun fito sun ce su ne addaji al'umma, sun ga an yi ayyuka waɗanda sauran al'umma ba su ji daɗin su ba, kamar yadda aka tada 'yan kasuwannin nan sun yi tsammanin za su unhwani da wannan su yi juyin mulki na farahulla.
Su kuwa 'yan gane mazauna Najeriya tofa albarkacin bakinsu suka yi game da rantsar da sabon shugabansu a jiya.
Allah ya taimake shi rukun Ghana, ya iya ya rika mu ‘ya’yanmu da kanni da ‘ya’ya, kowa ya samu abin yi.
Za kuma a ji tsokacin wani masanin tattalin arziki game da yanayin wato halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki. Kuma kamar kowace ranar Lahadi, Mahmud Lalo na tafa da shirin Duniyar Amurka. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayo masu sauraronmu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa na bakin ƙoƙarinta domin ganin ta ceto sauran 'yan matan sakandaren Chibok da aka sace kwanaki 1,000 da suka shige da har yanzu suke hannun ƙungiyar Boko Haram. A cikin saƙon da ya buga a shafinsa na Twitter yau Lahadi, shugaba Buhari ya ce ina fata nan ba da daɗewa ba, al'ummar Chibok, Najeriya da kuma duniya baki ɗaya za su ga dawowa sauran 'yan matan gida. Ƙungiyar da ke fafutukar dawo da 'yan matan da taken Bring Back Our Girls ta tsara shirye-shiryen da za ta gudanar na tsawon mako guda da zimmar jan hankalin duniya kan batun 'yan matan. A cikin hirarsa da sashen Hausa, kakakin ƙungiyar Dr. Iman Shehu ya bayyana cewa za a gudanar da ayyuka a birnin tarayya Abuja da waɗansu biranen Najeriya. Haka kuma za a gudanar da irin waɗannan shirye-shirye a waɗansu ƙasashen duniya da suka haɗa da birnin New York da kuma Washington DC a nan Amurka. Ya kuma yi ƙarin haske kan abin da ya sa suka shiga wannan fafatuka da kuma burinsu.
Da muka fara wannan fafatuka ba musamman har za mu kai wata guda ba, har a yi batun shekara guda, shekaru biyu, kuma yanzu ana batun kwana 1,000 ana nan ana jiran tsammani cewa za a kwato su daga hannun 'yan Boko Haram. Amma tun lokacin da muka fahimci cewa ita wancan gwamnatin ba ta da niyyar neman yaran da gaske, mukan keɓe ranaku musamman don mu ƙara tunatarwa mutanen duniya cewa 'yan matan nan fa suna nan a rige. To, tun lokacin ma kai wasu lokuta sai mu yi irin wannan gangami da za mu ke.
Dr. Iman Shehu na ƙungiyar Bring Back Our Girls a Najeriya. Kamfanin Microsoft ya haɗa hannu da wata ƙungiya mai zaman kanta, Code.org, wajen samar da horaswa ta hanyar sadarwar intanet kyauta. Kamfanin yana kuma faɗaɗa aikinsa a ƙasashen ƙetare, inda zai horas da mutane 25 a Lagos, Najeriya. Dona Sanka, babbar jami'ar gudanarwa ta kamfanin Microsoft, ta bayyana cewa ba safai ake samun irin wannan damar ba, kuma ana iya aiwatar da shirin kamar yadda ake gudanar da mulkin demokuraɗiyya.
Many of our entrepreneurs aren't technical, but that doesn't mean they don't know what problems exist in Nigeria.
Dona tace mutanen da muke horaswa ba masu ilimin fasaha bane, amma wannan bai nuna cewa ba su san matsalolin da ake fuskanta a Najeriya ba, ko kuma ba su da dabarar shawo kan matsalolin. Daga cikin hanyoyin shawo kan matsaloli akwai mahangajar da ake kira One Track da ke hana sace kananan yara ta wajen amfani da wayar salula da tantance inda mutum yake.
We were coding one night, we were working on prototypes. The lights go out. No one notices. They just
Dole ta bayyana cewa muna aiki wata rana da daddare kan samfurin manhaja sai aka dauke wuta. Babu ma wanda ya kula cewa an dauke wuta. Suka ci gaba da aiki. A wurin su dauke wuta ba wani sabon abu bane. Dole ta ce abin da suke koya zai taimaki masu tasowa da za su kware a fannin fasaha ko da a birnin New York ne suke ko kuwa a Najeriya. Jami'an 'yan sandan Isra'ila sun ce wata babban mota da aka rafka kan gungun sojoji yau Lahadi a birnin Kudus ya kashe sojoji hudu dukansu 'yan kimanin shekaru 20. Jami'ai sun ce sojoji 15 kuma sun ji rauni a harin da ya hada da wato aka hada da biyu da ke cikin matsanancin hali. Kakakin rundunar 'yan sanda ya ce sojojin suna sauka daga wata motar safa ne aka kai wannan hari. Jami'an Isra'ila sun ce mai yiwuwa ne harin ta'addanci ne. Hukumomi sun ce an kwantar da maharin sai dai ba su yi ƙarin haske a kai ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai na ƙasar Iraki sun ce harin ƙunar bakin wake da aka kai a Bagadaza ya kashe akalla mutane 13 da dama kuma suka ji raunuka. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya tada nakiyoyinsa a ƙofar wata kasuwa da ake samun hada-hadar wato jama'a a lardin da galibi 'yan Shia ne. Wani harin ƙunar bakin waken kuma da aka kai a wurin a wani wuri a Bagadaza ya kashe akalla mutane 7. Daga ƙarshe an shigar da ƙara kan mutumin da ake kyautata zaton shi ne ya harba bindiga da ya kashe mutane a tashar jirgin sama ta Florida. Ana tuhumarsa da laifin tada hankali a tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da yin sanadin rasa rayuka bisa ga sanarwar ofishin babban lauyan gwamnati a Miami. Ana zargin Esteban Santiago, ɗan shekaru 26, tsohon soja da ya yi yaƙi a Iraki da laifin kashe mutane 5 da raunata waɗansu 6. A harbin kan mai uwa da wabi da ya ranar Juma'a, ƙarar bindiga ta razana dubban mutane ta kuma jefa tashar jirgin saman cikin rudani. Idan aka same shi da laifi za a iya yanke masa hukuncin kisa ko kuma ɗaurin rai da rai. Ana kuma tuhumarsa da laifuka 2 da suka shafi amfani da makamai. Ana tsare da shi babu beli kuma zai bayyana gaban kotu karan farko gobe Litinin.
To, labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a Yamai, babban birnin jamhuriyar Nijar, inda jam'iyyu masu mulki suka yi gangamin maida martani ga 'yan adawa. Sule Mumuni Barma gare ka.
Dubin dubatar magoya bayan jam'iyyun da ke mulkin Nijar ne suka fito titina a wannan Lahadi, inda suka yi tattaki daga dandalin Place du Mont zuwa Place de la Concertation don shirya gangamin goyon baya ga shugaba Isuhu Muhammadu, wanne ke shan cataka daga jam'iyyun adawa da ma wasu kungiyoyin hararen kula saboda zarginsa da jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. Alhaji Asmana Malam Isa jigo ne a jam'iyyar PNDS tarayya madugar kawancan jam'iyyun da ke mulkin Niger.
Sun fito sun ce su ne addaji al'umma, sun ga an yi ayyuka waɗanda sauran al'umma ba su ji daɗin su ba, kamar yadda aka tada 'yan kasuwannin nan sun yi tsammanin za su munhwani da wannan su juyin mulki na farahulla. Su 'yan adawa da 'yan farahulla waɗanda suke ra'ayinsu, mun ka ce to mu ma za mu zo mu gwada musu da kamar yadda ƙuri'a ta nuna cewa da shi shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu shi ne wanda al'umma suka zaɓa, za mu kwatanta musu a yau cikin wannan tahiyyajerin gwano da muka yi. Jama'a suna tare da shi.
Ana magana cewa an yi amfani da kuɗi ne wajen hudo mutane ba wai magoya bayan ku bane ba.
To wannan ai dole abadi kowa ya ga ra'ayin shi.
Akasarin waɗanda suka fito wurin wannan gangami matasa ne, saboda haka na tambayi Siraji Isa na jam'iyyar NPR Jamhuriya meye dalilin su na amsa wannan kira.
Dan mu zo mu gwada ma duniya da kowa muna goyon bayan shugaban ƙasa Alhaji Isu Muhammadu da duk ayyukan da yake na cigaban ƙasar.
Haka suma matan jam'iyyun kauncin MRN ba a bar su baya ba wajen gwada wa shugaba Isuhu gamsuwa da kamun liddayinsa. Hajiya Aishatu Habibu Umani jagora ce a kungiyar matan tarayya.
Wallahi ba ƴan movance presidential kadai bane annan. Ni na tabbata tun da na kawo bisu ya kai nawa. Ƴan lumana ma sun zo sun kace mun tabbata aikin da president yayi kuma mun zo mu kama mishi. Kenan alhamdulillah president na Niger duka ne mata mun dauki alkawari. Menene alkawari din mu? Ba mu yarda yanzu cewa wani rezo socio din nan suna bata muna ra'ayin diyan mu. Wani zage-zage, wani bata suna, mun ce diyan mu kasu yarda da shi. Ba mu yarda Niger din da mun ka sani, Niger ce ta mu duka.
Ɗan Niger mazauna kasashen ƙetare sun aiko da tawaga domin bin sahun magoya bayan gwamnatin mai ci wacce suka ce ta yi musu komai. Kakakin ɗan Niger da ke zaune a kasashen waje Sahanu Muhammadu ya zo ne takanarsu daga kasar Sudan.
Shugaban kasa a duka kirarin da ya yi, ya yi kirarin cewa da diaspora lalle jiha ta tara cikin kuma wakilcin zama da wakilanmu a majalisa shi zai tabbatar da cewa da lalle da diaspora yau an toke su da muhimmanci cikin tafiyar kasa kuma shi adalin da ya saka mun ka zo wannan jerin gwano.
A wurin wannan gangami an bayyana cewa shugaba Isu Muhammadu na kasar Saudiya a yanzu haka domin yi wa jamhuriyar ta Niger da al'ummarta addu'a. Bashin albashin da ya taru a gwamnatin Isu Muhammadu da rashin shafe hawayen ma'aikatan kasar da fatar da ake fama da ita a Niger din da batun ruguza dubban shagunan 'yan kasar na kaɗan daga cikin matsalolin da 'yan adawa ke yi wa kallon hujjojin da ke fayyace gazawar shugaba Isuhu, lamarin da ya sa wasu ƙungiyoyin kwararren kula gudanar da zanga-zanga a watan jiya da nufin tilastawa hukumomi ɗaukar matakan shafe hawayen jama'a. Sai dai gwamnatin na kallon wannan al'amari tamkar wani yunkurin kifar da gwamnati ta hanyar tarzoma, zargin da suka ce ba ƙamshin gaskiya a tare da shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, to can ma yankin ƙwanni da tawa. Jam'iyyu masu mulkin sun mai da martani tun daga jiya zuwa yau, to amma 'yan adawa sun ce har yanzu suna kan matsayinsu na cewa akwai matsala fa a ƙasar. Haruna wato Mamman gare ka.
'Ya'yan jam'iyyun ne masu mulki a jamhuriyar ta Nijar suka fito a cikin jahohi kamar irin jahohin Tawa, Maradi da sauransu, inda suka yi tururuwa a titunan biranen domin kawo goyon bayansu ga shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isu Muhammadu, wanda 'yan adawa suka wakira da ya yi murabus a 'yan makonnin da suka gabata. Abinda ya sa 'yan adawar cewa wannan zanga-zangar ta kariyar tuwonsu ne suke yi ba don cigaban kasa ne ba, kamar yanda Alhaji Dange na mai hulla na jam'iyyar Modern Lumana Africa ta Hamma Amadu Reshin birnin Ƙwanne mai adawa ke cewa,
mu muna son ɗan Niger duka mai hitowa, shi fatan Niger ta ci gaba ba ta yi baya ba. In suna yin zanga-zangan nan don abin da zai ƙarar da Niger, to in dai don shi ƙarar da Niger ne, to don Allah don ma'aiki, mu ba mu jin baƙin cikin su kuma ba mu jin ciyon zanga-zanga da sun kai. Kuma abin da duk an kai ma ƙasar ga ƙarya, an kai ma gwamnatin ƙasar ga ƙarya, so tai su yi demantirkin abin su ce ƙarya ne an kai mata. Duk abin da anka faɗi bisa ga gwamnati gaskiya ne anka faɗa mata, ba ƙarya bane, babu dai lakol. Yau a ce ƙasa irin Niger wadda Allah ya sawwaka mana komai da komai, a ce yau makaranta ta gagare, gwamnati wannan al'amari akwai matsala cikin shi, akwai bakin ciki, kuma abin da ke sa a ɓaci Niger ne, mu kuma muna jin bakin ciki a ɓaci Niger don ba mu da gidan uwa da gidan uba sai Niger. Ai shi na nace, ai mu ce mun kai muna jin bakin cikin yadda ake rike da ɗan Niger. To su ku ai za mu saurare mu ji menene za su faɗi. Ba suna iya cewa ai gwamnati yayi su yi mishi ƙarya don ƙarya ta za su yi mishi, don ba su cewa ga inda yayi abu kaza, wanda dai ya zamanto mu dai mun san wanga mulki tare da mu tun mulkin jori. Ni nan dange da ka gane ni, na san tun mulkin jori ba yaro nake ba, na san duk mulkukan da an kai. Yau in gwamnatin ga Ubangiji Allah ya sa ya riki ɗan Niger kamar yanda ya dace a riki ɗan Niger, ya kyauta ta ma Niger, Niger ta ci gaba. Ko mutum makin Allah na, ko hasadin iza hasada na, dole sai ya yabe shi. Mutum ko kaka kake da shi duniya, in hai bai kyauta ta ba dole ka ce bai kyauta ta ba, ba shairin bane.
Sai dai a ce war Alhaji dan baba Mamman Ceni na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki rashin birnin Ƙwanni, akwai abinda ya tada ma 'yan adawar hankali, shi yasa suke irin waɗannan maganganu a wannan lokacin.
Ko da yake akwai abinda ya tasar musu hankali, kwanakin baya na ce maka kuɗaɗen gana, sai kuma bayan kuɗaɗen gada Niger ta samu albarkacin irin aikin da mai girma Alhaji Muhammadu Isu kai, sai kuma gashi wata lambar yabo ta samu ga mai girma Alhaji Muhammadu Isu, wanda aka ce ma Pri Mandela, sai wanda ya kasaita ga siyasa, wanda ya an kaga ci gaban siyasa a cikin kasa. kasa ta na da adalci ga mutanen kasa ta aka ba wannan lamba girma to shi ya tassa musu hankali sun kaga kaman Niger din babu adawa sai sun kace bari su tar da mutane a can babban birnin Yamai wanda sun ka doka wai 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 tasuta sun kai wannan jerin gwano shina mu mun kace to ba mu Yamai dai Yamai ga gora na gobe an ka aza amma yau jahohi kana da gani ga radio mai hoto tubarkalla mutane wato sun huce misali mu mun ka gwada musu mu adda mutane kuma mu attare da mutane kuma mu attare da talakawa shine an muhwarin wangajerin gwano da mun kabi na goyen baya ga mai girma Alhaji Muhammadu Isu
tuna cewa jerin gwanon da sun kai ba wai na siyasa ne ba na su nuna bakin cikin su ga tahiyar sha'anin kasa sun ce likita babu magani sun ce makaranta ta ki tahiya abubuwa ba su tahiya mulki bai tahiya
mu ko mun ka ce ƙarya suka mun ka nuna musu a'a mu mun ga magani mun sha magani
Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida na Kwanni to sai kuma batun rantsar da sabon shugaban kasar Ghana ji Asabar al'amarin da yasa wasu yan Ghana dake Najeriya suka yi ta maida martani daga Badin ga Hassan Umar Tambuwal
A jiya aka rantsar da sabon shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo Ghana tsohon shugaban kasa John Mahama ya mika masa ragamar mulkin kasar Ghana akan haka na zagaya a jihar Oyo ni jira'ayoyin wasu yan Ghana mazauna Najeriya
sunana Hajiya Fati amma an fi kirana da Hajiya Mami
Hajiya ka rantsar da shugaban kasar Ghana wato Nana Akufo-Addo menene fatanki ga wannan sabon shugaba
eh to fatan da muke Allah ya taimake shi rukun Ghana ya iya rika mu ƴaƴanmu da kanni da ƴaƴa kowa ya samu abin yi kuma mu ce goma da aka zabe shi ubangijin Allah mafi alheri Allah tabbata muna da shi kuma kar ya nuna muna kabi ya dai fada to Allah ya sa ya cika don ya ce babu bambanci da wanda ya zabe shi da wanda bai zabe shi ba insha Allah uje muna aiki haka ya fada a cikin tali a Ghana to muna fatan ubangijin Allah ya sa abin da ya fada haka ya tabbata kuma dan uwanmu da yake mataimakin shi ne ubangijin Allah ya taimake shi shi ma mu ma mu ci dadin zama da dubu dai muna nan Najeriya muna can Ghana dan nan nike na je Ghana amma ko da aka yi zabe an yi zabe muna can shi yasa fatan mu kenan Allah zaunar da mu lafiya
sunana Ahmed Abdulrahman Gwamnatsu
me kake bukata a game da sabon shugaban kasar Ghana da aka rantsar Nana Akufo-Addo
abinda muke bukata ne gaskiya Allah ya taya mai Allah ya taimake shi ba shi na so ya ci ba amma tunda Allah ya zabo muna shi to Allah ya taya shi aiki Allah ya sa kar ya nuna bambanci akan abin da yace
kamar wani irin aiki kake so yi wa kasar Ghana da ƴan Ghana
aiki kamar wanda duk ba su da aikin yi Allah ya sa ya samu musu aiki ya gyara kasa kar ya ce zai gyara ta bangaren su dai ko ina inda dai yake dai a cikin Ghana ne duk ya abun nan ya gyara wurin duka ba wai sai a nan bangaren da shi yake ba
sunana Baba Hussein Ghana Salga
kake son sabon shugaban kasa na Akufo-Addo yayi
Allah ya yi da Allah zai taimaki na kuf igara muna kasa ifiyen da aki saboda shi komai zai zo sauki in Allah ya yi
kaman me zai zo sauki kenan
wajen abinci da wajen school da wajen ruwa da wajen wuta in Allah ya yarda komai zai zo muna sauki
kana ganin zai yi abinda John Mahama yayi
fiye da John Mahama a John Mahama bai gumba shi zai abin da fi John Mahama
ne malam bawo gwamnati mu ne ne fatan ku ga lahi rabbil alamin mun gode wa Allah Allah ba kasar zama lafiya Allah hada hankulansu ga baki daya me kuke so wannan sabon shugaban kasa yayin ma kasar Ghana
abin da yayi don abin da Allah ya sashi niyan da yayi Allah ya sashi hanya ta gari
wasu ƴan Ghana mazauna Najeriya kenan suke bayyana fatan su ga sabon shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida na Tambuwal to ganin yadda ake tacece kuce kan tattalin arzikin Najeriya wani masanin tattalin arziki ya yi tsokaci kan wannan al'amari a hirarsa da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Elikaya
sunana Nuhu Usman ina aiki da Atazubairu and Associate as a senior consultant dubi jihohin Najeriya guda 36 da kyar zaka samu jihohi uku wa'anda yake idan babu tallafi na gwamnatin tarayya za su iya tsayawa da kafansu idan ka cire jihar Lagos jihar Rivers Port Harcourt kenan da jihar Ogun Abeokuta in ka cire waɗannan jihohin babu wata jiha da za ta iya tsayawa da kafanta ta biya albashi ta yi wasu ayyuka saboda revenue din da ake nema babu hada-hadan kasuwanci kuma idan akwai kasuwanci ne za ka iya sa mutane haraji idan babu kasuwanci ne za ka sa haraji
za mu iya cewa shine duk mama cikin jihohin Arewa 19 nan ko dai ba wacce za ta iya tsayawa da kafanta, ba sa cikin uku na farko masu ƙarfi a Najeriya,
ba sa ciki. Kano ya kamata a ce tana ciki, amma abubuwan da suka faru a baya, misali kaga gwamnatin da ta wuce hada-hadan ma kamar filin jirgin Kano na Aminu Kano, an yi lokacin da yake jirgin Toki ma baya sauka, an hana. Siyasa ce menene wannan kuma su suka sani. Rashin tsaro da ta addabi Arewa musamman Kano, an kai wani lokaci da yake mutanen Arewa, mutumin Kaduna ya fi gwammace mai tashi shiga mota ya je ya soyo kaya a Lagos ya kawo a Kaduna, da ya tafi an awa biyu zuwa uku ya shiga Kano ya je ya soyo kaya. To Kano ita ma karan kanta ba ta ciki, a Arewa babu ko wata jiha da za ta tsaya da kafanta.
Wannan magana da ake ta kare tattalin arziki ba ta da nasaba da kasa biyan albashi da jihohi ba sa aikin.
Matsalar ta wuce nan sosai. Yanzu idan ka duba ana maganar a koma noma. Amma har yanzu idan ka koma waɗannan jihohin, misali kamar na Arewa, inda ake tunanin idan aka ce noma, to Arewa ya kamata a ce nan ne kankat. Duk idan ka je ka zagaya me ake game da nomar. Yau idan shi Buhari kaga yanzu ni a tunani na, shi Buhari yana maganar ne akan a iya ci da kai. Ba wai noma a matsayin kasuwanci ba. To kaga wannan ba karamin matsala bane, because ana maganan a ku iya ciyar da kanku tukunna, a sai kun gama iya ciyar da kanku sannan ku dubi noma a matsayin kasuwanci. To shin wannan da manan da wuce nawa aka sai da buhun taki misali? To waɗannan abubuwan shi zaka lura da su. Maganan halin da ake ciki a Najeriya ya wuce maganan biyan albashi kawai, tattalin arzikin ƙasan yana a kwance ne gurgus.
Ita ma gwamnatin tarayya tana da nata kuskure kenan wajen tsare-tsare.
Kwarai da gaske, ni abin da nake gani gwamnatin Buhari ko kuma gwamnatin APC ba taɓa tunanin waɗannan matsalolin da su ta cimmuwa ba sun kai matsayin haka. A farko suna tunanin matsalan ba ta kai wannan matsayin ba. Ka ga na ɗaya, ko da suka zo sun cimma babu komai a asusun gwamnati, na ɗaya kenan. Na biyu, sun cimma farashin mai ya sauka a yake a tarihi sama da shekara 30 ko 40 ba a taɓa samun irin wannan saukan abin nan ba. To a irin wannan lokacin ne kuma ake kokarin a ce a ɗauke ido daga maganan mai a juya shi a koma wani wuri. Misali yanzu zaka ga jihar Kaduna lokacin da aka gano wani ma'adani da ake ce ma nickel, kusan gonin tsalle yake yana jin daɗi. Amma ni gaskiya abin da na lura shine yau ko ba, misali a ce lu'ulu'u ma aka samu a wurin iyaka kenan, ko a dauko kamfanoni daga Australia daga South Africa su zo su ce za su sarrafa waɗannan abubuwan, muddin kwasan waɗannan ma'adanan za a yi a kai su wasu ƙasashe a sarrafa su, to fa matsalar da ƙasar Zimbabwe ta fada na ma'adanai mu ma haka za mu fada a ciki. Yana da kyau idan gwamnati ta fito da irin wannan matsayi, ke kamfani da kika fito daga kila ƙasan Afrika ta Kudu ko Australia, ba zuwa za ku yi ba kawai kwashi waɗannan ma'adanan, a'a ku buɗe kamfanonin da za ku sarrafa duk wani ma'adanai da ku samu a nan sannan ku fitar da shi. Daga filin da aka tono abun akwai ma'aikata, kamfanin da kuka buɗe na sarrafa shi ko a yi dan kunni ko a yi agogo ko a wani abu, akwai ma'aikatan da za ku ɗauka. Amma idan tsuranta ita ma'adanan za ku kwasa ku wuce da shi, to wannan har yanzu Najeriya na ƙasa muna abin da Bature yake cewa commodity based economy.
To a gaida Nasiru da wannan hirar da masanin tattalin arziki. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shiri na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka, wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Da fatan mun shekara lafiya. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan barazanar da Koriya ta Arewa ta yi na cewa tana gab da kammala shirinta na nukiliya, wanda ta ce zai iya kaiwa Amurka idan ta harba shi. Za kuma mu dubi kan batun zargin da Amurka ke wa Rasha na yin kutse a akwatin email ɗin kwamitin ƙasa na jam'iyyar Democrat, wanda ake tunanin ya taimaka wajen baiwa zababban shugaban Amurka Donald Trump nasara, zargin ko kuma ikirarin da shi Trump ɗin yake musantawa. Sai a ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin cikakken bayani a cikin shirin duniyar Amurka. A farkon makon nan ne, wato yayin gabatar da jawabinsa na sabon shekara, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce shirin da ƙasar ke yi na mallakar makamai masu linzami ƙirar ballistic, wanda za a iya harba su daga wata nahiya zuwa wata yana matakin kammaluwa.
Gwaje-gwajen makamanmu na bam ɗin hydrogen da muke yi domin samar da madashin kan nukiliya, domin masu tinƙaho da makamin nukiliya na samun nasara. Kuma binciken da muka yi da inganta wannan makami wanda za a iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata yana gab da kammaluwa.
Wannan jawabi na shugaban Koriya ta Arewa ya ja hankulan kasashen duniya da dama, musamman ma Amurka, wacce shugaba Kim Jong-un ya ce makamin nukiliyan da suke shirin mallaka zai iya kaiwa ga kasar idan ta harbo shi. A bara kadai akalla gwajin makamin nukiliya biyu Koriya ta Arewa ta yi, bayan da ta yi buris da gargadi da takunkumin da kasashen duniya suka kakaba mata, sai dai maimakon su shiga taitayin su, hukumomin Pyongyang sun mai da martani ne da ci gaba da bunkasa shirin na nukiliya, inda suka harba makamai masu linzami a matakin gwaji. A lokacin jagorancin tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya nuna matuƙar damuwarsa kan yadda aikace-aikacen ƙasar ta Koriya ta Arewa ke tada jijiyar wuya a yankin na Koriya. Tunda dai ita ma ma'aikatar harkokin wajen Amurka a ranar Lahadi da ta gabata, wato jim kaɗan bayan da Koriya ta Arewan ta ce tana gab da kammala shirin nata na nukiliya, ta ja hankalin hukumomin ƙasar da su daina neman tsokana da furta kalaman da za su iya kawo cikas ga zaman lafiyar duniya. Shi ma shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi whoop ya garzaya shafinsa na Twitter, ya ce ƙarya Koriya ta Arewan take yi cewa tana gab da kammala shirinta na nukiliya wanda zai iya kawowa har Amurka idan ta harba shi. Zababban shugaban har ila yau ya ɗora laifin halayen da Koriya ta Arewan ke nunawa a kan China, wacce ya ce Amurka na kashe maƙudan kuɗaɗe a fannin kasuwanci da ita, amma kuma ta kasa daidaita Koriya ta Arewan a sahu. Sai dai a wani ɓangare kuma wani masani a fannin diflomasiyya a nan Amurka ya ce bai dace Trump, wanda zai gaji wannan barazana ta Kim Jong-un, ya yi watsi da ikirarin da Koriya ta Arewan ke yi ba.
Rather than underestimating or patronizing North Korea, I would err on the side of caution.
Idan ni ne, zan ɗauki wannan barazana ta Koriya ta Arewa da muhimmanci, da kuma kasance cikin shirin koda za ta yi gwajin nukiliyan, domin duk wata hanyar da ya kamata a bi an bi. Amma kuma ƙasar ta Koriya ta Arewa ta ci gaba da bunƙasa shirin nata na nukiliya, har ma ya zamanto gwammajiya da yau.
Wannan kenan. To, a wata wainar da ake toyawa dangane da batun kutsen da ake zargin Rasha da yi a akwatin saƙonnin imel ɗin jam'iyyar Democrat, wanda ake tunanin ya taimaka wa Trump lashe zaɓe, kamar yadda hukumomin tattara bayanan sirrin Amurka suka nuna a bincikensu, zababban shugaban ya ce bai amince da sakamakon binciken nasu ba, domin a nashi ganin hukumomin tattara bayanan sirrin Amurka su suka tsinduma dakarun ƙasar a yaƙin Iraki, bayan da suka ba da bayanan cewa Saddam Hussein ya mallaki makaman ƙare dangi, lamarin da aka zo daga baya aka gaba haka ba ne.
Idan aka duba batun makaman ƙare dangi, lallai mun yi abin kunya, sun yi kuskure, saboda haka ina so su tabbatar. Ina ga ba a yi adalci ba idan ba a tabbatar ba. Kuma ina da ilimin kutse akan bayanai, na kuma san wasu batutuwa da mutane ba su sani ba. Kutse wani abu ne da yake da wuyar a fayyace wanda ya yi shi, za a ta iya yiwuwa wasu ne suka yi.
Wannan takaddama ta kutse ta kai ga shugaban Amurka Barack Obama ya kori jami'an leƙen asirin Rasha su 35 da kuma rufe wasu hukumomin ƙasar biyu da ke nan Amurka. A daidai lokacin haɗa wannan rahoto, ana ta ci gaba da cece-kuce dangane da batun zargin kutsen da Rasha ta yi a zaben na Amurka. Amma gabanin haka, Trump ya goyi bayan shugaban shafin nan na WikiLeaks mai kwamata bayanan sirri, wato Julian Assange, da cewa yaro ɗan shekara 14 ma zai iya yin kutse a kowane irin akwatin email. Har ila yau Trump ya kawo misali da ikirarin da Assange ya yi na cewa ba Rasha bace ta bashi waɗannan bayanai. Ga dai dukkan alamu ba ɗauki hanyar kawo ƙarshen wannan takaddama ta kutse ba, lura da yadda kowane ɓangare ke nuna shi ke da gaskiya. Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka a wannan lokaci, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Malam Mudi da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kuma kamata i gane cewa yau fa ba mu da shirin wato dare dan haka sai gobe idan Allah ya kai mu lokacin da za a saurari wasu shirye-shirye masu ƙayatarwa mun gode muku.